bien, c'est ce jour-là que l'album va sortir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar wa assalamu alaikum na fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 11 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa mazauna wasu yankuna da ayyukan ƴan ta'adda suka raba da muhallansu a Najeriya sun fara komawa garuruwansu saboda sauki da aka fara samu sun ƙara da yin kira da a sabar musu da ƙarin tsaro a inda suka koma. Da yake yau da Juma'a wato babbar rana za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan kowane irin maudu'i ne na zaɓin ranku kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. Kabarar kowane daren ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina wanda a yau shirin ya duba yanda wasu kungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar jama'ar gari a yankin Agadar suka kullo da wani sabon mataki na ƙarfafa tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashe hankula. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta dauki matakan kare farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su a cikin hadarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba, yayin da Washington ke ci gaba da kokarin dakile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diplomasiya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da yawa. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan ƴan ta'adda. Jami'an Amurka sun sha nana ta cewa Isra'ila na da ƴancin kare kanta daga hare-haren ta'addanci daga mayakan Hamas da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a daidai lokacin da Isra'ila ke faɗaɗa kai hare-harenta ta ƙasa a Lebanon. A jiya Alhamis wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wata makaranta a zirin Gaza inda aka sauke waɗanda suka rasa matsugunansu ya kashe akalla mutane 27 a cewar jami'an lafiya na Palestino. Kasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fadda bayan da aka dade ba a gabi ya ba a bainar jama'a lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa baya da lafiya. A farkon makon nan ne hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara kasar Geneva kuma yana lafiya tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa baya da lafiya a matsayin labarin kanzon kurege. A cikin wasiƙar da aka turawa wa gwamnonin yankin mai dauke da kwanan watan 9 ga watan Oktoba, ministan cikin gida na kasar Paul Atanga Inji ya ce tattaunawa akan lafiyar shugaban wani muhimmin batu ne da ya shafi tsaron ƙasa. Daga yanzu an haramta duk wata tattaunawa ko muhawara a kafafen yaɗa labarai akan halin da shugaban kasar ke ciki. Waɗanda suka saba hakan za su fuskanci hukuncin doka mai zafi a cewar Inji. Ya umarci gwamnonin da suka fa wani sashi da zai sa ido akan abubuwan da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ke yaɗawa har ma da shafukan sada zumunta. To kuna son labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, jami'an agaji na kungiyar agaji ta MSF sun bayyana mummunan yanayin da al'ummar Sudan ke fuskanta tare da yin kira ga bangarorin da ke yaki da su ba da dama akai agajin jinkai yayin da yakin ba sasa kasar ke haifar da karuwar rashin abinci mai gina jiki. Rikicin da ya barke tsakanin shugaban rundunar mayakan RSF Muhammad Hamdan Dagalo da na rundunar sojan kasar Abdul Fattah Al-Burhan ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tun lokacin da aka fara yakin a watan Afrilun bara, lamarin da ya haifar da tashin hankalin gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya. An takaita damar shiga yankunan da ake rikicin sosai inda kungiyar likitocin sa kai ta MSF daya daga cikin kungiyoyin kasa da kasa kalilan ki aiki a wurin yanzu haka. Kungiyar ta MSF ta fada a wani taro a birnin Nairobi na kasar Kenya cewa mutane miliyan 26 ko kuma kusan rabin al'ummar kasar na fuskantar matsanancin karancin abinci. A yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana bakin ciki akan yadda ake ci gaba da haramtawa yara mata karatu a matakin sakandare a kasar Afghanistan dake karkashin jagorancin Taliban, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke bikin ranar yara mata ta duniya. Rosa Otumbayeva, shugabar ofishin samar da tallafi ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan, ta sake yin kira ga shugabannin Taliban da su sauya matakin, su dage takunkumin da suka sanya. Ta koka da cewa sama da kwanaki 1,100 kenan tun bayan da hukumomin Afghanistan suka kafa dokar hana ilmantar da yara mata da suka haura shekaru 12. Wannan ya zarta shekaru 3 na rasa samun dama ba ga miliyoyin 'yan matan ba kadai, har ma da iyalai da al'ummomi da kuma kasar baki daya, a cewar Rosa. Ta kuma yi alƙawarin cewa kungiyar ta za ta ci gaba da yin gwagwarmaya akan haƙoƙin mata da 'yan mata a Afghanistan duk da yunkurin da ake yi na tauye su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah bari mu bude taskar rahotannin mu da wannan labarin. Mazauna wasu yankuna da ayyukan yan bandiga suka raba da muhallansu a Najeriya sun fara komawa garuruwansu saboda sauki da aka fara samu tare da yin kira da a samar musu da karin tsaro a garuruwan nasu da suka koma. To sai dai duk da haka har yanzu akwai wasu wurare da yan bandigan ke da iko da su a wasu sassa na arewacin wato arewa maso yammacin kasar. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mani da wannan rahoto.
How is your morale?
Fine, sir.
How is your morale?
Fine, sir.
So today I'm here.
Ministan kasa a ma'aikatar tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle kenan ki karfafa guwar jami'an soji waɗanda ke fagen daga a yakin da suke yi da yan bindiga a yankin gabacin Sokoto lokacin rangadin da ya kai yayin da su kuma mayakan sama ke ta shawagi a dazukan da ke yankin. Akasarin mutanen garuruwan da suka yi hijira sanadiyar ayyukan yan bindiga sun so mu dawowa gidajensu, ganin matsalolin sun fara ja da baya yayin da kuma wasu garuruwa ba kowa a ciki, kamar garin Hawan Drum inda mai gari ne kadai ke zaune a cikin garin.
Ni suna na mai gari shi ayyu
yanzu kenan kai ka zama wannan
wallahi ni kadai ne ranka dadi
sai dai
aiki nike aikin noma gona nike zowa
yanzu ga minista yace za a kawo muku tsaro ni za ka
yi to yanzu ranka dadi in yau Allah kadare a kawo tsaro da Allah ba mu saki gura sai mun dawo garin nan.
Na zanta da wasu mutane na garuruwan da suka fara dawowa da suka hada da Gundumi, Turba, Gidan Sale duk a yankin Isa da Sabon Birni a gabacin Sokoto.
Dattijo, me zaka ce akan wannan ziyarar da minista ya kawo?
To, mu da yanzu alhamdulillah. Sannan muna ba da haɗin gwiwa Allah shi mai jagora ga dukkan al'amura.
Yayi magana akan yin koma, me zaka ce akan?
To, gaskiya mu nan kan dama ba mu da su. Wallahi lalura ta zama da su. Abin ya isa. Ni kaina dankali da nika sai suwa. Amma tsakani da Allah hasar da aka yi ta hata miliyan ga sha guda na bakin titi. A gani.
Sunana na su Usman Tuba. Aka kuwa fi sani. Lakani na nan Tuba suna aka. Lahi insha Allah dan gaba dai kan sai da wasu amma yanzu mun samu sauki sai da baka kata ba
sai dai duk da nasarorin da ake kan samu akan yan bindigar har yanzu akwai inda lamarin ba haka yake ba, kamar yadda shugaban karamin hukumar mulkin Isa Sharifu Kamarawa ya kokawa ministan tsaro a ziyarar da ya kai yankin.
Akwai uwa uba inda can ashe da kwata waɗannan mutane Isa ta gabas inda turji da dan bakwalo da sauran duk manyan yan ta'addar da suka yi base can gida ne gare su suka mulki wancan wuri ba magana wani sarki ko hakimi. Waɗannan mutane suka mulki, suka komai, suka shari'a, suka sarauta da komai suka yi, suka mai da wurin heda kwata nan Kamarawa, Kagara, Manawa, Fatai, can zamfara da abin da ya shafi wannan wuri ko da haka muna roko idan Allah ya gura mana lokaci a taimaka mana wannan wuri in ba na an ka share su ba tunda wasu daga can suka tawa suna ta'addancin nan
ministan ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi kasa a guyo ba gabatukar da take yi ta kawar da ayyukan yan bindiga
mun zagaya ne domin mu ga abin da ya kamata mu yi kuma shi gwamnati ya dau alwashin cewa duk wata gudunmuwa da jami'an tsaro ke nema zai bada don haka tunanin mu shine idan muka samu wadannan ababen hawa za mu kai jami'an tsaron mu aje so that sai su mutanen wannan gari na hawan duro su dawo garuruwan su da sauran wajeje mun bi hanya wadda ta fito da mu mai lalle babu sawun ko dan adam a nan wannan waje kuma wuri ne wanda gashi yana da albarkatu na gona da noma da sauran su amma saboda matsi na yan ta'adda wurin bai nomuwa kuma babu wani abu da ake samu don haka muna kokari insha Allah za mu sa jami'an tsaro wajen domin al'umma samu su noma a samu abinci a samu rayuwa ta dawo kamar take
yanzu haka dai akwai hanyar da ta hada marnona da Isa wanda aka shafe fiye da shekara 4 ba abinta saboda ayyukan yan bindiga yanzu an bude hanyar kuma jama'a na kai komo sai dai akan hanyar garin gundumi ne kawai jama'a sa suka dawo gidajensu gwamnatin Najeriya ta ce za ta girke sojoji a garin na gundumi da kunan maharba da tsamaye da mai lalle da gurayyo duk a gabacin Sokoto domin karawan zadda tsaro a waɗannan yankunan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hassan Maina kai daga shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda zai kai mu yankin Agadez a jamhuriyar Niger to madalla a yau zamu duba irin hoɓɓasan da kungiyoyin da ke aikin wangar da zaman lafiya da haɗin gwiwar al'umman yankin Agadez a jamhuriyar Niger ke yi wurin samar da zaman lafiya a inda ake fama da tashe-tashen hankali wakilinmu a birnin na Agadez Hamid Mahmud ya mana nazari akan haka
a jihar Agadez da ke arewacin Niger al'ummomin yankin da kuma kungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a kasar suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula kungiyoyin da irin su ENVP na aiki tare da jami'an tsaro inda suka shiga yankunan da ake fama da rashin tsaro inda suka kama kuma kashe yan bindigar da suka addaba al'umma tare da wayar da kan al'ummomin da ke rayuwa a wuraren muhimmancin rungumar zaman lafiya a galibi barka mamba na kungiyar ENVP
akwai mutane wanda suka ce sun gaji da abu wanda duka za ya fada ma talakawa hankali da kasa kenan president Amumin Kalakuwa yayi negosiye da su saboda vraiment su wannan al'amari sun gani bai da umfani bai kawo ci gaba na kasa kuma za ya kawo tashin hankali tsakanin makwabta da uwaye da mutane duka duka mission wannan guda cin tudus guda ifar wanne sai dai da mission mission biyu di daban-daban ne sun kawo Kalashnikov wajen shidda ko bakwai duka mutum wanda yake so alheri hayya tana bude don vraiment abinda zan gaya maka mu ENVP tahiyyar mu ta alheri ce tahiyyar mu ta kawo zaman lafiya cikin jihar na Agadez balle mun samu governor da sultan mutane wanda suka kama ma tun lokacin da wannan iko ya kama su cikin arewa sun tashi saboda kowane ne ya kawo alheri cikin kasa don ka gani ya kamata mu gode ma Allah mu gode ma wannan iko komai lehi wanda kai in ka maido bindiga wanda kake lehi da shi kace ka tuba kenan iko yayi maka umfani babba inda duka mutum wanda yake so lahiya da Allah ya kama wannan example saboda jahanmu saboda economy namu saboda development namu ya komo
cusa kabilanci kuma me da batun rashin tsaron ga wasu kasashe amma batutuwa biyu da aka dade ana bayyana faruwar su a harkar tsaro a Niger to sai dai na bukatar rarrabe aya ko tsakuwa butali cuyeran da ke zaman mamba na hukumar da ke wanzar da zaman lafiya HACP ya bayyana takeicin sa kai yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar
da matsala da take nan ta sace wannan da bandiki su wannan vraiment abin ya kamata abin ya koma kumiya mutane su ba kansu magana wannan bandiki su ya koma kumiya wannan
ya koma kumiya dane suna cewa za su yi rayuwa cikin hayya cikin safa cikin abin nan wannan bai yi ba ko kada yanzu abin ma ya komo ga gida don vraiment wannan kumiya kumiya ce wannan kore 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 mutane sun komo ba su da imani ko kada har mota wadda take dokan masu ciwo ita ma suna fara dokar ta abin kumiya ce kore kore kuma yau da safi kuma motar likita na ifirwan ita ma za ta yi arlit ita ma an doke ta daga arlit ita ma kowa ya san kaman zama ambulance ce take tsakanin ifirwan da kimiya da arlit ta gadas an san ita ma zama ambulance ne mutane masu ciwo ne take doka ita ma tana kai magani kuma cikin dashi don kun ga abin shi ma kumiya ce duka sata ma kumiya ce duka ta sata kumiya ce ba ta da category ko kada amma dai wagga ta kayan likitoci ta kayan mutane masu ciwo an yi ta wuce wannan mutum iko bai kama shi ma ba Allah ya kama shi kenan mutum ya ba kanshi shawara ya fita wagga kumiya kuma san samu ne wannan motoci sun yi dosu sai da sunu risteyas ya fi mutane ana ba su magana su jita tun ba a doki wata mataki ba su ba ta gaba ayi ta kama su abin ya zo kuma ya ce mutane ba su musu daidai ba
sakamakon yadda matasa ne suka fi rungumar harkokin ta'addanci saboda rashin abin dogaro da kai kungiyar matasa ta dukufa wajen aikin wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rungumar zaman lafiya Al-Mustafa Indatu shine shugaban kungiyar matasa na yankin Ciro
zamu yi amfani da wannan dama don mu tunatar da Hadija cikin iri wanga gani cikin iri wagga kokowa ta neman zaman lafiya duka wakilan matasa na departement in Ciro sun yi zaman tattaunawa a Ciro sun fiddo wani document da ke kira da memorandum departemental de la jeunesse de Ciro Zeri wanda yake muna kira ga babban murya a aikata shi wannan document din da hayoyi ne wadanda za su karfafa da zaman lafiya cikin departement in Ciro yake kumshe da banci wannan tunatarwa mun yi kira ga babban murya ga matasan da suka hadarci duka wannan taro duk inda suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don karfafa zaman lafiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social duka cikin department kin Ciro Zeri
a ɗan kwanakin nan dai jami'an tsaro na samun galaba akan ɗan bindigar da suka addabi arewacin Nijar saboda haka masana irin su Ali Ahmed ke ganin akwai buƙatar su ƙara kokari domin ganin sun kawo ƙarshen matsalolin tsaron da suka addabi al'umma
sai mu ce gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabuni ana ganin ci gaban abu amma abu da muke fargaba da shi ka aje kamar a ga wanga ciwo kan da aka yi na matsalar tsaron ya zamanto a ce kuma a koma a yi kwance da kaya ya kamata dai yadda aka rike hakan ga to a ƙara bisa haka ka a zauna haka nan kamar ganin jin daɗin an samu lagon abun kuma ya zamanto a ce an koma gidan jiya ka a koma a yi kwance da kaya jami'an tsaro suna samun nasara bisa ga 'yan ta'adda suna samu su kakkashe wasu su kamo wasu to shi ma abun a yaba musu ne
kawo ƙarshen matsalar tsaro shi ne babban muhimmin aiki da gwamnatin Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Chani suka sanya a gaba
a gaida Hamid Mahmud Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu dake birnin Agadez Hamid Mahmud Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla gaida Hassan Maina Kaina da wannan shiri to da yake yau juma'a ne sai ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan mawdu'i na zaɓin ranku lambar mu dai har yau 202-980-6850 to mun samu kira daga Abuja wani ne a Abuja
Assalamu alaikum baba ya kuma mukeri barka da aiki
yawwa malam
Masha Allah sunana Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja
to Usman duniya na sarin ka
to alhamdulillah a gaskiya ni abunda nake bukata don Allah gashi zabanin mu ga mawadata don Allah ana anguwar rana da muna bukatan makaranta da ruwan sha
to
sannan kuma na fi don Allah gwamnati ya taimaka muna a hali yanzu yadda talaka yake da cikin tsadar rayuwa kaka ne muke yanzu amma kayayyaki sai ƙara kuɗi suke don Allah a taimaka muna a
duk muna
da fatan mahukantar su daji. Yanzu bari mu je jihar Taraba. Wani ne a Taraba? Wani ne ke Taraba?
Abdullahi Yusuf ne daga Taraba State.
To bismillah Abdullahi.
To ni dai ina roƙon sanatan mu na Santara Zone da sanatan na Mori su taimaka yi magana wa shugaban kasa a gyara mana gadan mu nan mai wannan ya hada mu da state capital namu Jalingo.
Madallah.
Shi ne ra'ayi ta. Dan Allah taimaka a gyara mana hanya ya mutu.
To madallah. Insha Allah muna da kira daga Bauchi. Bari mu dauki mutum da Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Ibrahim Ibrahim ke na Urugo dan kuma zama.
To bismillah malam Ibrahim.
Ya wato ni gawa da anan ne du magana mai fetin da ake magana fetin ya kifa gowa. Sai shi abun yana mini wannan.
To
a taimaka mana malam ya so magana.
To mun gode insha Allah magabata sun ji wannan bayanin manya sun ji wannan bayanin bari mu insha Allah bari mu kada zuwa jihar Nasarawa. Ne ne a Nasarawa?
To baba kana tare da Bashir Tuna da ganin lafin bari.
To ma Bashir duniya na sarinka.
Eh kira ne zamu ga shugabannin mu musamman bangaren da ya shafi mun Peter. Saboda shi wannan mun Peter shi ne yake kusan gudanar da al'amura na kaiwa da dawowa a Najeriya. Rigaren mai ya samu karuwa ba komi na karuwa. To haka muna cikin wani yanayi na tsadar kayayyaki a kasuwanni. Muna fatan shi a gaba. Sai za a duba wannan lamarin a kawo mana mafita. Na ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari bari.
To mun gode Malam Bashir Tela. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Ina magana da shugaba Gaye daga garin hukumar Misau jihar Bauchi.
Hoto malam shugaba Gaye duniya na sarinka.
To alhamdulillah mu da yan Najeriya da dai muke inna.
Malam shugaba Gaye kada jin mu. To da alamar line sa ya katse don haka kamar da muka gaya muku yau ko kofa bude ne.
Barka da dare.
To wani ne ke magana?
Ali kana gashuwa ne.
To malam Ali muna sauraron ka.
To a yau zan bayyana ra'ayina ne dangantaka tsadar man fetur da buke ciki a Najeriya. Ina kira ga shugaban kasa da sanatoci da 'yan majalisun tarayya ya kamata su duba al'amarin wannan saboda kasa ta dakule a cikin wannan al'amari. Tafiya ta yi tsada a rayuwa a Najeriya. Duk inda za ka je kuɗin da za ka kashe ya yi yawa. Ya kamata shugabannin nan da aka je saboda siyasa don su, ya kamata su duba talakawan Najeriya su mutunta talakawan da suka zaɓe su. Duk abin da aka ce in aka ɗora karya zame mulkin kama karya, mulkin mulaka'u, duk abin da aka ce gwamnati ta yi ta kai mai naira 1,000 roƙe ta kai ta ɗan rage. In ta rage ko kaɗan ne talaka zai samu ta'ida. Amma mutum ya sa kuɗin man fetur ba wanda ya isa ya roƙe shi ba mutanen da za su yi sai a ce saboda duniya muna gani kasafin da suke da man fetur. Suna sai da mai sauƙi akwai wanda har. Halo?
Malam Ali Rabkana sai ka ɗan takaita saboda mu ɗauki wani kuma don haka bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum. Sunana Sharif Ali Kafin Magadanya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba Yakubu barka da aiki.
To a gaida Sharif Ali muna sauraronka.
To Baba Yakubu kiran da kake yi na son yi kira ga gwamnatin da jihar Nasarawa saboda akwai ayyukan da ya bayar game da maganan zaɗen ƙananan hukumomi na tattacewa. Don Allah don Annabi ina son ya tashi ya zauna da idon shi biyu ya tauna aya don takuwa ya ji tsoro a samu mutane da tattattun mutane wanda za su kawo matalakawa cin gaba da kuma jihar Nasarawa. Ubangiji Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya na gobe Baba Yakubu.
To mun gode, bari mu kada zuwa Kwantagura jihar Niger. Wani ne a Kwantagura?
Baba Yakubu makeri, kana magana da engineer mai jero makeri Kwantagura jihar Niger.
To bismillah engineer.
To ni kira naka ga shugaban kasan mu na Najeriya dan girma Allah ya ji tsoron Allah ya tausaya masa talakawa. Ka ga mai kullun karuwa kai. Yanzu anan jihar Niger jita ta kai 1200. To gaskiya ko ba mu gane da himma su gidan mai ba wanda aka nahi isla shi gaba saboda yin yanzu tuni mai su tuni kudin mai to ba wani ne gidan mai wanda zai tsaurara dan haka shugaban kasa mu dai arewa mai mai rawar gani to dan haka yi tsoron Allah ya tausaya mu talakawa gaskiya kudin mai yayawa.
To mun gode
injiniya mai jero makeri Kwantagura jihar Niger Baba Yakubu makeri.
To mun gode kwarai da gaske injiniya. Bari mu je jihar Zamfara. Wani ne a Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Baba Yakubu makeri, barka da haka.
Yawwa malam, duniya na sarinka. Ina sunanka?
Ina Zamfara. Kan samu ga alama ya uba ka aikin yaro dan ga kwana na murji har Zamfara.
To Allah rahma, duniya na sarinka.
Abinda zan yi magana a kai yanzu shine musamman matsalar tarin petrol. Allah ya rinka cewa yanzu ba suna jira gaskiya sun fakawa matsalar kawo kwayar gaske. Duba da irin yadda aka tafi mu ya kwayar gaske. Kuri ba ga hoda gaskiya mai yayin na dubu. Gaskiya abuwa wanda wallahi ne ba ta kudi. Muna kai ga wasu da su Allah da mun gaskiya wannan matsalar ta yi gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu dauki kira ta karshe a Kaduna. Wani ne a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaran Marija cikin Kaduna.
To bismillah Imam Ibrahim.
To gaskiya ni kaina dangane da tsadan wannan man fetur ne ya ja hankali na. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ma duk wanda ke da hannu akan wannan tsarin mai da ai gaggawa a jinni domin tsakani da Allah an yi kare-karen man nan kusan na uku kenan zuwa hudu har yanzu da mu ga wani alfanu ba. In so samu ne ma mu tallafa man fetur din nan da da ake cewa tsiraru ne ke amfana da shi a dawo mana da shi. Yanzu mun gane cewa ba tsiraru ba ne, Najeriya ne da baki ɗaya take amfana da shi, saboda haka a dawo mana da shi domin mu samu sauƙin rayuwa.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim Allah Ramma a Rigasa. Mun gode. To da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta dauki matakan kare farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin hadarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba, yayin da Washington ke ci gaba da kokarin dakile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diplomasiya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da dama. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai hare-haren ne akan 'yan ta'adda. Kasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya, kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fadda bayan da aka dade ba a gabi ba a bainar jama'a, lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. A farkon makon nan ne dai hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne a kasar Geneva kuma yana lafiya, tare da yan watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kuregi. A yau Juma'a, jami'an agaji na kungiyar agaji ta MSF sun bayyana mummunan yanayin da al'ummar Sudan ke fuskanta, tare da yin kira ga bangarorin da ke yaƙi da su ba da dama a kai agajin jinƙai, yayin da yaƙin basasar ƙasar yake haifar da ƙaruwar rashin abinci mai gina jiki. Rikicin da ya barke tsakanin shugaban rundunar mayakan RSF Muhammad Hamdan Dagalo da na rundunar sojan ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tun lokacin da aka fara shi a watan Afrilun bara, lamarin da kuma ya haifar da tashin hankalin gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya.
To masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abuka aiki mu dauke da wani sabon shiri ya za mu da yaddin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kwanan lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun ma amin wassalam.